من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم.
كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صوف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا جاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره.
نعم يا رب. To waɗannan ayoyi suna yin nuni cewa Alƙur'ani dai wa'azi ne da tunasarwa, kuma suna yin bayani akan ni'imomin Allah da ya yi ga rayuwar mutum ko ga shi mutum shi kansa. Saboda haka kalla, wannan kalma ce kalla ta wato tsawatarwa. Wato abin da ake nufi a nan shi ne yi wa abokin magana tsawa, wato da kuma kar ya sake komawa akan abin da yake, wato kalla kul kar ka sake, la tafa'al misla zalika, kar ka sake yin wani. Kai ka ce kamar ana gaya wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya fifita wasu masu dukiya, masu arziki, masu mulki akan wato talakawa, ko kuma akan talaka shine Abdullah ibn Ummi Maktum. To sai aka jadi kalla, ma'ana wato karka saki irin wannan wato abin da kai. Akwai dai mutane waɗanda suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda muka yi bayani a baya, yake nufin ya jawo hankalinsu ya samu dama wajen wato shiryarwa da su. Shi kuma Abdullahi bin Umm Maktum makaho ne, talaka ne, yazo yake neman shiriya wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya musulunta mu'mini ne cikakke, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kwadayin wadancan sai ya rabu da shi, bai kula da shi ba. To fa shine sai Allah subhanahu wataala ya saukar da waɗannan ayoyi a inda yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam fada irin nagata akan cewa abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama, wanda kuma a ƙarshen ƙarshe har kuma ake cece kalla. To daga lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya zarge shi akan wannan abu da yayi, to daga nan kuma tun daga sannan so wayannan dai mutane su ne ko da yake mu kyale su, shi dai Abdullahi bin Umm Maktum Annabi sallallahu alaihi wasallama daga nan kuma sai ya ci gaba da girmama shi, har ma idan ya zo gare shi yakan ce marhaban biman atabani fihi rabbi, lalai da wanda ubangiji na izarge ni a game da shi. Wai ya kula bu halaka haja, shin kana da wata bukata? Duk san da ya zo kunsa tukuna sai ya gaya mara wannan, ya kuma tambaye akwai wata bukata. To daga baya kuma mun ga inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama shi har sau biyu, a inda ya nada shi amirul madina, wato ya nada shi halifarsa a madina har sau biyu a yaƙi wato daban-daban. Wato kadan aka tafi yaƙi Annabi ya tafi, to sai ya nada Abdullahi bin Umm Maktum ya zama shine halifarsa har sai da ya masa haka sau biyu. An ce a yaƙin Qadisiyya ma Abdullahi bin Umm Maktum yana haye akan dokinsa, kuma sannan ya saka sulke, kuma yana da tuta baka a hannunsa. Aka ce tun daga wannan lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ma abasa ba'ad hafi wajhi faqirin qat, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba daure fuska a fuskar wani matalauci ba da dai, wala ta sadda li gani, bai taba kuma da kulawa da wani mawadaci ba kuma tun daga wannan lokacin. To haka yake kamata mu ma idan mun ji wa'azi muna yin wani abin da ba daidai ba, Allah ya hana mu, to ya kasance mu bar wannan abu, mu ci gaba da aikata abin da Allah ta'ala ya hore mu da shi. Su waɗannan manya-manyan Qurayshiyawa waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda hadisi ya zo da su, su ne akwai Utuba da Shaiba ya'yan Rabi'a, sannan akwai Abu Jahal bin Hisham da Al-Abbas bin Abdul Muttalib da kuma Umayya bin Khalaf da Al-Walid bin Mughira. To su ne waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shagalta da su ya bar wannan makaho. To shi ne anan sai Allah ta'ala ya ce to karka sake komawa wannan, innaha tazkira, wato ita shiriya ko ayoyi na Alkur'ani tazkira ayi wa'azi ne. To faman sha a zakara, wanda ya so zakarahu a itta'azabihi, sai ya wa'azutu da waɗannan ayoyi na Alkur'ani ko da wannan sura, aw hafazahu ko kuma ikiyaye. Wal muradu anna hadha alquran aw hadha ta'dib allazi arrafanakahu fi ijlal alfuqara'i wa adam aliltifat ila ahli ad-dunya sabatun ko sabata fil lawhil mahfuz. Wannan abunda wannan ladabtarwa ko wannan alqur'ani ko wannan abinda muka sanar da kai ya Rasulullah na girmama fakirai da kuma rashin kulawa ga 'yan duniya, a tabbace yake a cikin lauhul mahfuz, wanda shi laula mahfuz nan manyan mala'iku tsarkaka su ne waɗanda suke wato kulawa da shi su ne suke kiyayewa da shi fi suhufin mukarrama yana cikin takaddu mukarrama ababen girmamawa a gurin Allah marfu'a kuma ababen ɗaukakawa ababen ɗaukakawa daraja ko kuma ababen ɗaukakawa sama su waɗannan wato takaddu wanda wannan shari'a take ciki to mutahhara kuma tsarkakakku ne irin yadda shaidanu ba su samu damar tabawa ba kuma sannan tsarkakku ne gabaran tawaya bi aidi safara a hannun marubuta wato sune mala'iku waɗanda suke yansikhunaha min al-lawhil mahfuz suke rubutowa daga lawhil mahfuz wato wannan wa'azi abu ne wanda ya kasance tabbatacce a lawhil mahfuz kuma mala'iku zababbu tsarkaka sune suke kulawa da shi da wannan kuma sannan ba a wani guri yake walakanci ji a marfu'a wa'azin nan wanda muke bayanin sa a wannan sura abu ne wanda ya kasance an ajiye shi a wani guri madaukaki dan saboda girmama shi kuma mala'iku masu girma su kuma suke rubutowa gwargwadon bukata Allah yake aiken su su sanar da shi ga manzanni to shi wannan abu ba wato su kansa mala'ikun tsarkakku ne kuma shi kansa wannan wa'azin da yake a rubuce shi ma a tsarkake yake tsarkiya iri biyu shaidanu ba su taba shi ba kuma sannan babu na ƙasa a tare da shi kuma waɗanda suke rubutawa bi aidi safara wato waɗansu wakilai ne ko jakadu ne na Allah ko dai mala'iku su ne jakadun Allah tsakanin Allah da mutane ko kuma bi aidi safara su kansu wato sahabbai a wata fassara kiramin barara to ana nufin ko dai mala'iku ake nufi ko kuma wato ana nufin sahabbai waɗanda suke rubuta wahayi ala kulli halin abu ne wanda ya kasance mai girman gaske abinda shi wannan wa'azi yake ɗauke da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Nana Aisha ta fitar da wani hadisi kuma ko kuma an fitar da hadisi daga Nana Aisha wanda jama'a irin su Ahmad da kuma ashabul kutubu sitta duk sun fitar da shi daga Nana Aisha inda tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allazi yaqra'ul qur'ana wanda yake karanta qur'ani wa huwa mahirun bihi ya zama gwani kamar yin yadda malam nura din yake karanta shi gwani a karanta shi wato yake karanta da tajawidi kamar yin yadda Allah ya saukar da shi kamar yadda Allah ya aika mala'ika jibril da shi shi kuma mala'ika ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya gaya sahabbansa to wanda yake karanta qur'ani a haka to darajar sa ba karama ce ba kamar yadda wannan hadisi ya dan kuwa ma'as-safaratul kiramil barara wa'annan mala'ikun dukka jifadiyya bannan da duk tsarkin nan nasu da aka fada to wanda yake karanta alqur'ani da gwaninta to yana tare da su yana tare da su ma'as-safara al-kiramil barara to sai kuma wanda yake kaman dan takatul shine wanda yake karanta shi yake shan wahala kafin ya haddace su muni da kyar yana ja shine wallazi ya qara'u wanda ko yake karanta alqur'ani wa huwa alai shaqun alhalin Qur'ani yana da wahala a gare shi lahu ajrani shi ma yana da lada guda biyu ga ladan karantawar ga ladan wahala ala kulli halin a shekaratin alqur'ani dai riba ne ko kai goni ne ko kai dan sara ne duk kuna da lada da wanda yake yin sara da wanda yake zuku da wanda yake karanta shi a takarda haka kowanne idan ka iya to kana tare da waɗannan mala'iku waɗanda Allah ya yabe su a cikin wato a wannan sura suffar su ita ce bi aidi safara kiramin barara to kai ma ka zama daga cikin safara kuma kiramin barara din in ka iya in baka iya baka sosai kana da lada guda biyu to daga nan kuma sai Allah subhanahu wataala ya zargi waɗanda suke yin musu da idan an mutu wai ba za a tashi ba qutila al-insanu ma akfara to Allah wadan mutu wannan kalma ce wace larabawa sukan yi magana da wai ba ana nufin kila ko zagi bane tana iya yiwa zagin tana iya wa ma ba zagi ba dan in mutum ma ya fiye fasaha suka ce qatala kullu ma a fasaha Allah ya kashe shi mamakin fasahar sa kamar yadda Hausawa idan sun kai mutukar yabo su ce dan banza ko kuma shege a halin kun suna nan wai yabawa suke nufi amma kai wanda ba Bahaushe kwarai ba ba Hausa ce ta yi ba in ka zo gai suka ce aka zage shi aka ce mai shege sai ka rigin wannan kalma ce da za ka rika kyamarta saboda qutila al-insanu ma akfara ai la'ana al-insan ko lu'ina al-insanu al-kafiru amma Allah ya la'anci mutum kafiri au qutila au uziba ko dai Allah ya kashe shi ko Allah ya yi ma azaba ko kuma ma ashadda kufur mamakin tsananin kafircinsa idan haka ne to ya zama kenan wannan addu'a ce bi ashna iddawati da mafi munin addu'a Allah yake wa kafirin da yake musku da tashin alkiyama wata ajabu min ifradihi fil kufri da mamaki wajen wato wuce gona da iri da ya cikin kafirci to min ayi shay'in khalaqa Allah ta'ala zai nuna duk kafircin naka wai shin wai da me ma aka halice ka ne tukunna min ayi shi dan saboda da Allah ya kawo kaman tambaya san zai nuna wulakanci da me aka halice ka ka manta da abin da aka halice ka to in baka manta min nutfatin khalaqahu fa qaddara daga ruwan maniyi ne ai min ayi shay'in mahinin haqir daga wannan abu ne ko ka san daga abin da aka halice ka abin nan wanda ya kasance wulakancacce daga shi fa aka halice wannan kafiri wanda yake kafirce da ubangijinsa idan ku haka ne ai bai kamata ce yi girman kai ga gurin yin biyayya ga Allah ba saboda Allah ta'ala ya halice daga wannan wulakancancen ruwa daga wannan kazantaccen ruwa kuma sannan ya zo khalaqahu fa qadara yazo ya kadarta shi yana daga mani ya koma jini sandarare ya koma tsoka aka samu jini aka busa mai rai sun mu an shana khalqan akan fa qadara kenan har zuwa karshen wannan tadawir atawara wa khalaqanakum atawara wa ahwala wa sawwa wa hayya lahu almasal wannan hadisi yana nuna cewa duk wannan abin da Allah ya yi wa wato Allah ya fadadawa mutum a cikin mahaifiyarsa ma duk wayansu gabobi da wayansu jiwe duk aka faffadada su irin yadda zai samu ya saki ya rayu kuma summa sabila yassara sanda za a haife shi ma kuma Allah ya sa mala'ika ya zo ya saka fuka fikinsa wato akan fuka siki na malaika ya fito wai dan kada ma kisha wahala fitowa sannan kuma da yazo ya zama cewa ba hakuri a bakin sa ba zai iya cin nama ba zai iya tauna gida ba ba zai iya cin rugo ba sai Allah sai ya samu wata jijiya a jikin uwarsa sai yasa take uguwa da nono lokacin zafi ya zama mai sanyi nono lokacin sanyi ya zama mai zafi kuma sannan ya fito mar da hakuri ne da har zai iya cin abinci duk da kai da ya girma kuma sannan Allah ya sanya kauna ga mahaifiyarsa wato da tausayi ba ta iya yin bacci ba idan yana kuka ko in bai ci abinci ba kuma Allah ya sa ubansa ya zama shi ko kullun yana ta begen sa izo ya ganshi yaya yake da haka da haka da haka amma kuma wai da ya girma izo mutum kuma sai ce wai ba zai bautawa Allah ba wannan da ya masa wannan abin kuma ba zai mar biyayya ba amma duk da haka Allah ya ce to amma da haka kofofina suna bude in ka roki na amsa maka in ka nemi gafara in gafarta maka duk da haka haka hadisi ne dogo to wannan sun ce summa sabila yasara an fasara shi da yadda Allah ya saukaka jariri ya fito daga cikin mahaifiyarsa wasu kuma sun ce a'a Allah ya yassare masa tafarki inda zai gane alkhairi da sharri ya nemi alherin ya kauce wa sharri kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a wata sura inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura an ce wannan tana fassara wannan hajiya mun shiryar da shi a sabila tabarki imma shakiran ko ya zama mai godiya ko ya zama mai kafircewa amma dai an bayyana mar komai kamar yadda ya zo a halisi al-insani aya ta uku akwai kuma a suratul baladi wa hadaynahu najdayn aya ta goma shi ma yana nuna cewa dai Allah ta'ala ya yassare masa irin yadda zai gane ƙarya da gaskiya summa amata hu sannan kuma Allah idan ya kai fa akabara in sun mutu sai dai kawai fungulaye da mikiyoyi da kannuka zo su rika ci ba summa idza sha'a ishara kuma duk sanda Allah ya so kuma sannan itashe shi annahu ba'da khalqihi lahu wa tam kinihi min alhayati qabla ruhihi wa ja'alahu fi qabrin mari ikraman da duk wannan fa saboda girmamawa ne inda Allah ya zata sai kawai kuma mutun ya mutu sai dai kawai a rika jefarwa da shi a gurallo to sannan kuma bayan wannan Allah kuma ya zarge shi duk da wannan kuma sai ya zama kamar yadda muka faɗa kuma yana takaitawa kalla lamma ya kare ma amara saurarawa tsawa ce lamma ya kare mutum bai aikata abin da aka umarce shi da shi ba bai bi umarni ba falam yakal insan min takasirin kat wannan fa kowane ma mutum ne babu kowane mutum ba wanda za a ce cikakke ne sai dai annabawa waɗansu su zama kafirai waɗansu taƙaitawarsu ta wajen saƙo waɗansu saƙonsu su aikata abin da bai kamata ba shine khilafu aula to wa ma qarama amarahu Allahu illa al-qalil ba wanda ya biya ko ya aikata abin da Allah ya umarce sai ƴan kada waɗannan su ne bayanin waɗannan ayoyi a takaice saboda kar mu yawata ko to sai mu je ga duk an fasara su ko to bal yanzu linsan ko
bal yanzu linsan إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.
نعم فلينظر الإنسان تو waɗannan ayoyi su kuma suna yin bayani ne irin ni'imomin Allah waɗanda ya yi wanda kowane mutum yana buƙatar wannan ba wani mutum wanda baya buƙatar wannan ni'ima idan ya kasance mutum ya kafirce bayan ga yadda Allah ya halicce shi bai lura da yadda Allah ya halicce shi bai fahimci ni'imar halittarsa da Allah ya yi ba da rayuwa da ya ba shi da waccan karramawa da ya masa ba to ga wata ni'imar mai yiwuwa idan ya ga wannan kila ko zai gode wa Allah ta haka sai ya bi umarninsa Allah ta'ala ce falyanzur al-insan mutum ai sai ya duba ila ta'ami zuwa abincinsa ka duba abin da zaka ce mai ka san yadda aka yi kawai kai dai kawai ka waye gari ka kana cin tuwo da miya da kubiya da fate-fate kana cin makaroni kana cin wani ko dabbobinka kana ba su kara kana ba su karmami kana ba su menene su komayya ne su harkiya ne su karingiya ce kana ba su ko baka san dukkan da aka yi ba nan ga bishiyoyi su kuma iri-iri na kayan marmari ya aka yi baka san kan da aka yi ba to shi dai wannan da kake kin da ka mayar ba komai ba kake ganin bai isa ka bauta masa bai isa ka girmama shi ba to shi ne ima wannan kuma ga yadda ya yi in ka ɗauke a kan ibtida'iyya za ka ce inna sabon ma'a in ka ɗauka kuma a kan cewa za ka tafi falyan zuwa insanin ila ta'ami a kan wannan jimla za ka gina shi suka ce anna sababan lama'a to mu ne sababan lama'a sabba muka kwararo ruwa daga sama yadda aka yi aka samu abinci yaya aka yi to ga Allah zai ga mai yadda muka yi muka samu duk abincin wanda muke ci da mu da dabbobinmu ruwan sama ne Allah shi ne ya zubo da shi ba san kuma da me aka yi shi ba kuma shakkakanan arshaka da ruwan ya zubo kuma sai muka kekkece kasa tsire suka fuffuto sai kasa ta tsida da ruwan isakko ba mu tsaga kasar ba tsuro ba zai fito ba to sun mashakkakan arda muka tsatsaga kasa shakkan tsagawa fa'ambatana fiya ko da muka tsatsaga kuma shakkakan aisha kana bin da baki fa'ambatana sai muka tsirar da fiha habba kwaya duk abin da ya kasance mai kwaya abin da ya shafi gero abin da ya shafi shinkafa abin da ya shafi duk abin da zai kasance dai mai kwaya ne muka tsirar da shi wa kasba da abin da ya kasance mai kara ne ko mai gora ne duk irin wannan duk muka wato abin da ya kasance dabbobi za su ci shi ne muka fitar da shi wa zaitunan muka fitar kuma da zaitun wanda shi kuma mai ne a cikinsa kuma kayan marmari ne har yanzu wa nakala da kuma dibinai wanda shi ma duk wani abu ne wanda za a ci a ji daɗi a sha ruwa wa hada'ika gulba da kuma gonaki gulban waɗanda suke masu girma suke da bishiyoyi a haɗe su ne gulba to duk waɗannan Allah ya ce muni saboda ka san cewa in ka yi ka bauta masa a wancan to ka bauta mura a wancan ai ba sa shi ne zakaman izama kasetul ahjar shi ne gulba manya-manyan gonaki masu bishiyoyi da yawa a cikinsu wa abba al'abu na al'ashabu wato bishiyoyi ko kuma irin yan kananan ciyayi kuma kanana kanana shrub irin waɗanda suke kan ashab wanda su ba bishiyoyin da zaka kama ka hawo ba kanana kanana haka kamar irin shigen waɗanda na faɗa da su irin su komai nan irin su karangiya nan irin su goga masu irin su tsidau irin su kashin yawo irin su zaki banza irin waɗannan kanana 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 wanda ba su ba bishiya suka yi wa yanzu irin su zaki banza irin waɗannan kanana 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 wanda ba su ba bishiya suka yi wa yanzu zaka hausu ba ka iya dauka irin su sabara ma duka hada da su sune kaman abba a wata fasara kenan ai matar ahul bahai sumi abban li annahu yu'abbu ay ya ummu wa yantiju wadannan abubuwa gaba daya mata allakum sun zama abinci ne gare ku mutane wali an'amikum da kuma dabbobinku abinci ne kuma abin jin dadi to tunda yake Allah ta'ala shine yaman abinda zamu ci mu rayu wanda idan ba da abincin nan ba za mu rayu ba dabbobin da muke jin dadi da su ko waɗanda muke cin namu ko muke hawan su ko muke lafta musu kaya in ba da waɗannan abubuwan ba za su rayu ba kuma ga wanda yake shine ba kuma a samu wani wanda yake kuma shine ba kaga ai wajibi ne abinda ya bamu kuma umarni sai mu ga ai sai mu bi ko ai ko baka iya kyauta ba ko yauwa sai kai wanda yake maka ko ai ko dai baka iya kyauta ba ko ai kai abin nan ko kwarar da kaje ta to ake yin biki to saboda haka an ce lokacin da aka tambayi sayyidina Abubakar fassara wannan abba ce shi bai sani ba sai ce wacce saman ce zaka yi min inuwa ko wacce kasance zaka dauke ni inna fassara alqur'ani da ra'ayina saboda sahabbai ba sa fassara alqur'ani da ra'ayinsu kololuwar tafsiri wanda ya fi karbuwa a gurin malamai shine irin wanda muke yi wanda alqur'ani shi yake fassara qur'ani da kansa kaman kanda muke kololuwar tafsiri تفسير القرآن بالقرآن فسر القرآن بالقرآن دغنن كون فسر القرآن بحديث منزل الله صلى الله عليه وسلم دغنن فسر القرآن da abin da sahabbai suka fahimta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan fasara alqur'ani da abin da tabi'ai almajiran sahabbai suka samu amma ba ma fasara da ra'ayi sai da wadannan shine yasa muka samu aya wacce muka hango akwai wata aya da ta fadada abin sai mu kawo wata mu ga muku makila ma a sura kaza take kila ma tana da lamba kaza wannan aya din to na'am ji gaba bismillah
fa idza ja
ko ba a gama ba ba a gama ma fasara ba bismillah
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم
الكفرة الفاجرة wayannan ayoyi suna bayani akan ahwalul kiyama abubuwan tsoro na ranar kiyama daga ba sai an ce da kai ai ranar kiyama tana da wahala ai ranar kiyama abin tsoro a'a kai daga jin cewar ai masoyi zai gama da masoyinsa amma i guje masa ka san abin da ya koro zomo zai fada kasuwa to shi wannan abin da ya koro shi din yafi kasuwar yawa ko yafi kasuwar abin tsoro a ce ka gabu da matarka fa matarka ta lalle amma ka guje mata ka gamu da uwarka ko ubanka kana gudun sa yana gudun ka ai ko ba gaya maka a masifa ake ko a bala'i ba kai ma kanka ka sani so daga wayancin ayoyi da aka wayancin ayoyi gaba ɗaya jumla da dai suna yin bayani ne akan abubuwa guda uku na farko tabbatarwa dai da tauhidi Allah ɗaya ne kawai kuma shi fi cancanta da abauta masa sannan kuma tabbatarwa da hujjoji akan Allah yana da ikon tashin wanda ya mutu kuma imar hisabi ya ce ko wuta ko aljanna na uku kuma kwadaitarwa da ayi imani don kuma da ai bai kamata ga mai hankali ba idan ya duba waɗannan abubuwa na ni'imomi waɗanda Allah ya yi masa ya halice ka ya halitta maka abincinka kaga ai ya kamata a ce kuma sai kai imani ga wanda ya to amma fa idan dai wannan bai saka kai imani ba to shi ne to ga fa abin da za ka gamu da shi akwai asaka fa idza ja'at asaka ayin da asaka wato ɗaya ne daga cikin sunaye na yawmul kiyama shine alqari'a at-tamatul kubra alqiyama asaka duk sunanta ne me yasa aka kira ta asaka wato ma'ana wato mai kurantarwa wato asaka kamar ka dauki karfe ka buga kan karfe ai zaka yayi wata kara garau ko to zaka yi karan nan kila ma har sai ta toshe ma kunni bayan fa an daina bugawar amma har yanzu karar kana jinta idan ane ma magana ma baka ji to busa da za a yi ta tashin alkiyama ta biyu wacce daga ita sai a tashi a yi hisabi ita ce saka idan aka busa kowa wato kurincewa ma zai saboda tsananin karar har sai a kurince ai allati tasummul azan wannan busa ita ce take kurantarwa da kunnuwa to idan ta zo yawmai filur mar'u min afi ranar da mutum zai rika gujewa dan uwansa zaka duba ai dan uwan kamar yana dan canko a ne kai ba dan uwansa ba ma sai aka dan kara matsowa wa ummihi wa abi ba ma dan uwa ba ranar ma da mutum zai gujewa uwarsa da ubansa saboda masifa kai ba ma uwa da uba ba aka sake kusantowa wa sahibati matarka da kuke kunsha kullun a gado daya a gida daya kun shaku kai da ita ba ku rabuwa to a ranar in ka ganta ko ta ganka guje ma za ta yi ko guje mata za ta yi wa bani kai hatta ma ƴaƴanka waɗanda ba san kowa ba sai kai a duniya guje musu za ka yi saboda me lishtigalihi bi sha'an saboda shagalta da mutum ya yi da sha'ani na ranar tashin kiyama wa ilmihi bi an wato saboda sanin da ya cewa shi ba zai amfana wannan ba zai amfane shi ba gudu yake kar ya kasance idan ya gani ya tsaye da shi ya ce to a duniya ka fai min kaza da kaza kaza ya ci kome shi gani yake haka nan za a yi a kwace abubuwansa na alheri a bashi saboda mai wannan saboda da kullum ri'in yau mai sha'an mugun kowa a wannan ranar akwai abin da yake damunsa akwai lokacin da nana Aisha ta ji wannan bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa a ran tashin kiyama kowa zai zo ne kaman yadda Allah ya halicce shi ai tuhsharuna hufatan uratan gurla eh za a tashe ku a ran tashin kiyama ba takalmi tsirara da luba ba mai kaciya haka duk za a tashi sai na nan Aisha tace nan zuru aw yara ba'duna ba'da kenan wato sashin mu sai su kallan al'aurar sashi kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kala li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'an yughri ai kowane mutum a wannan ranar akwai abin da ya shigal da shi ai lamarin yafi karfin harkace wai zakai tsegumin kallan tsarkin wani masifar ta kai masifa bala'in ya kai masifar har ma ba wanda zai iya tunawa ba shi mace ne ma ko namiji ne shi a kusa da shi namiji ne ko mace ne uku abin ya wuce wani to ujun yau mai izin misra kamar yadda Allah ya faɗa a wata aya can da suke a wasu dukani Allah ya faɗa aya ta 41 yawma la yughni mawlan an mawlan shay'an wala yunsaru ba wani masoyi da masoyi wanda zai isarwa ko zai dubinci lamarin wani a wannan rana duk kaunarsa ba zai ba wala yunsaru kuma ba wani wanda zai kuma ba za a taimaki wani ba ba wani wanda zai taimaki wani sai dai kawai aikin ka kawai wala yusalu hamimun hamima ba mun faɗi wannan a mu'arij ba hamimun masoyi la yas'alu baya tambayar hamiman masoyinsa sautin ma'arif aya ta 10 a wannan ranar fuskoki sun kasu wato za a raba mutane kashi biyu ko mutane sun zama iri biyu ne wujuhun akwai masu fusaka musfira waɗanda suke haske kamar irin ya kamar in za ka ci a safarar subuhu wato gari ya waye iza a za ka don kaga wato hasken rana sai suka ce gari ya waye to haka su ma fuskus kamar wayewar gari farafat tana haske kuma cikin farin ciki don me saboda ni'imar da ta gani an tanadar maka an tanadar mata su ne muminai kenan da hikatun mustabashira suna masu dariya mustabashira masu yi wa juna albishir saudaka sannan akwai kuma wujuhun akwai waɗansu fusaka kuma yawma izin a wannan ranar alaiha ghabara ƙura tarhaquha qatara kuma qatara har yanzu baki yana rufe da ga ƙura ga baki a fuska kaga sabanin waccan fuska kenan wadancan fuskar mumine kenan ahalul janna Allah ka sa mu ciki wannan ko fuska ce kamar yadda Allah ya faɗi tasuwaye ulaika humul kafaratul fajara Allah ka kiyaye mu daga cikin su ce wannan su ne fuska na kafirai fajirai saboda kadi inda fajiri yake shine kafiri ba za ka ce da wani wanda yake musulmi ka ce da yi fajiri ba kamar yadda annabi Ibrahim ya kafa hujja ko kuma annabi Nuhu akan cewa kafiran nan da suka ƙi yin wa'azinsa ba za su haifi kowa ba illa fajiran kafara da fajirai mumine ne ko musulmi ne kaga da ba zai wannan addu'a ba saboda haka ba za a ce ashabul kabira dan mutum yana aikata babban laifi a ce da shi fajiri ba kenan bi dalili hazil aya saboda wannan aya to saboda haka wannan shi ne abinda za mu bayyana a cikin wannan sura da fatan cewa Allah ya sa abinda muka faɗa ya zama daidai wanda kuma ya kasance na kuskure to Allah ta'ala ya gafarta mu to ita kuma wannan sura na ci ko akoy wata for example akoy quoi hein on garde to mun wanda to mazi nahara zai yazo masa da sha'awa ko saboda wasa da batarsa ko saboda kallo ko saboda tintintini har ma zai yazo masa wannan azumin sa ya kare sai dai zai rama guda daya amma ba zai kafara ba to wacce kuma ya kasance ya zama bata rama azumin watan ramadana ba har wani ramadanan yazo ta yi sakaci kenan mamantawa na fi kaza ramadani kuma faradar ne hatta a taho sani kamar yadda wani mawaki ke duk wanda ya kasance ya sakaci wajen rama azumin watan ramadana saboda sakaci har wani ramadanan ya zo to zai rama wannan amma kuma zai ciyar wai su malamai sun ce zai ciyar wani su malamai sun ce ba zai ciyar ba ciyarwa nan da ake shine mudin nabi akan kowane guda daya wato zaka bada mudin nabi akan ko za ta bada mudin nabi akan kowane azumi ɗaya wanda bata rama ba wanda ta yi sakacin ramawarsa su ko waɗanda ya kasance ba sa kulawa da addinin matansu wannan abu ne ya kasance fa babba ne kwarai ya kamata mazaje su karkaɗe kunansu don saboda wani hadisi yana cewa babu wani zunubi da mutum zai haɗu da shi a ranar lahira a azaumin jahalati ahalihi wato mafi girma daga jahilcin iyalinsa wannan shine Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara ya ku wanda kuka yi imani ku tsare kanku da konewa da wuta da kuma iyalinku wutar da ya kasance duwar watsi da mutane su ne makamasanta kuma mala'iku gilazun shidadu masu kauri masu karfi su ne suke izata kuma sannan ba sa sabawa umarnin Allah abin da yace su aikata shi za su aikata ba sa jin tausayi duk kuka duk kururuwa duk ihu duk rauninka ba za su saurare maka ba abin da Allah yace shi su ne za su to ya kamata mai gida ya gane da wannan wa murahalaka bis salati wasabir alaiha aso taha Allah yana ga mana shi yana ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma duk sauran mu'mine gabaki da wa murahalaka ka umarci iyalanka bis salati da sallah wasabir alaiha kuma kai ma ka hakura ka dage akan bada sallan nan a lokacin ta la nasaluka rizqa ba ma tambayar ka wani arziki la narzuku mu za mu arzuta ka wannan ayoyi da wancan hadisi ya kamata su zama wato wani babban kasheji ba wai sai lalle ga ma mazaje na kauye ba har ma na binni akwai wanda su zaka cewa ba ruwan su da sha'anin ilimin matansu to su tabbatar da cewa rashin ilimin mata ko kuma rashin ilmantarwa da iyalai in ba a yi sa'a ba idan an yi sa'a shi da yake ilmanta su din shi kenan fitafi wuta su kuma su tafi aljanna in sun yi kokari don saboda anan ne ake cewa lallai ne wato mai gida ya ilmantar da matarsa ilimin addini in bai iya ba ya nemo wata wacce za ta koya mata in ba a samu mace ba ya samu namiji wanda tana daga ciki yana daga waje ya koya mata in ba a samu ya rika daukar ta ya rika kaita in haka ba ta yi ba shi ya je ya koyo ya zai zo ya koya mata har ma suna ganin cewa in ma duk wannan abin ya duk ya kiwa tana iya tafiya ko da izinin ta ko ba izinin ta je ta amma fa sai an bi duk waɗannan matakan sun gaga saboda me saboda ai ilimin bauta ubangijin ta za ta je ta koyo ba wai ilimin wani ba abin da ya kasance farilla ne na ainin ta saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan wacce man sallallata khamsaha wa sama shahraha wa sa'a zawjaha wa sanar farjaha dakalat jannata rabbiha duk wacce ta sallaci sallolin nata guda biyar ta zumci watan ramadana sai kiyaye farjinta ta bin mijinta za ta shiga aljannar ubangiji da kuma a wani hadisi ma za a bude kofofin aljannan nan guda takwas a ce ki shiga ta inda ke ga dama ka gani ko to kaga kenan idan ta biye masa shi bai kaita ba shi bai bata dama ta nemo ba to har kenan mu yiwa ya kadumu qaumahu yawmal qiyamah sai ya zama kaman fir'auna yayi wato ijagoranci mutanansa a ranar kiyama ko ya kadumu qaumahu yawmal qiyamah fa awradahum anna shi zai wuce gaba mutanen suna bin sa ishe gar da su ta Allah ya kiyaye amin na'am to abinda malamai suke bayani wannan alama ce ta sam in ya kasance mace mijinta in baya gari komai na nasha'anin al'ada ta yana tafiya da amma daga zarar ya dawo jini ya zo to ɗaya ne daga cikin alamu na cewa akwai samu wato akwai sihir sai a bi hanyoyin da za a bi a warkar da shi haka nan kuma idan ya kasance ranar girkin mace ko ranar kwananta tana rashin lafiya amma in kwanan ya wuce za a dawo lafiya kalau ko kuma jini zai zo da sauran irin waɗannan sarakin irin alamu na samu kamar yadda malamai suka yi bayani sai ta yi amfani da abin da ya shafi ayoyi na karya samu ayoyin karya samun nan akwai wata babba ta tashi ya dina alamu ke Sulaiman ayoyi ne guda biyu da suke so cikin surar Baqara a jere sannan akwai qala Musa ma ji'tum bihi sihr inna Allah sayabduhu inna Allah la yudhi'u shine ko وأهينا إلى موسى أن القياس فإذا تلقوا ما يفقوا فقال هبوا فطل ما كانوا يعملون فقلوا هنالك من قال موسى جدي عشان صوت لا أعرفه سنا فإن واتو قال موسى ما جيت بيسير إن لا سيبت له إن لا لا يسل أول مفسدين ويحق الله الحق بكلمة ولو كره المجرمون سنا فإي إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفل ساحر حيث أتى سنا فإي فلك أخوي ناسي دقل هو الله أنا هدى وإن سوني آيوي نكري سمو karantawa da sha da wanka da rubutawa da sha da tuffa abin da ba za a yi ba da wannan insha Allah zai kare sannan kuma abin da ya shafi ciwon mara shi ma ciwon mara wani abu ne wanda maganin sai ke da wahalar gaske ko asibiti ko ina ne ana shan wahalar maganin ciwon mara galibi matar da ke ciwon mara a lokacin al'ada ba ta haihuwa shine muke bayarwa akwai ayatul kursiyu a rubuta wato harafan ararrabe da fafata na ababu sami bi ma'in munhamir ayoyi ne suna ci a cikin abubuwan nan wato sautul kamari to su ake rubutawa waɗannan kafa uku ta sha ana ruwa kafa uku tana sha har kwana 21 insha Allah za ta daina wannan ciwon mara kuma ta rika hadawa da addu'o'i waɗanda ake yi na safe da yamma da lokacin kwanciya irin su kulhulla su falaki da nasi da ayatul kursi da amana rasulu da la ilaha illa wahdahu la sharika lahu lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir da kuma sauran irin waɗannan addu'o'i waɗannan dukkanin su dai akwai su rubuce ba sai mun kawaita ba idan mai takardar yana nan ana iya bashi waɗannan abubuwa da muka faɗa yanzu ina jin shi kenan ko mun san ne waƙoƙi ya kamata a ɗauka cewa fa sigar waƙa abinda za ka fara cikin waƙa da a san da abin ya zo maka wato akwai bambance-bambance waƙoƙin nan ne na dadiji na jin tun na secondary aji na uku ne ba nake jin na yi ko kuma a san za mu fita nema a secondary ana tsaka da jarrabawa na rubuta waɗannan waƙoƙi har ba na manta malam abbas habib na biyu ke nan idan ya zo ya kai kawo da yaro kai ana ta fama da zancen jarraba amma kai kana ta rubuta rubutun kuma to saboda haka wannan abu ne tun dadewa tun da kuruciya aka yi shi kuma yadda suke din nan abbas a haka kowane zamani akwai irin hukuncinsa ba za ka dauko wancan abu da aka yi fiye da shi wajen shekara 30 yanzu ka dauko kace kuma za ka danganta da ni kace za ka yi hukunci akai ba saboda amma mawa masu tahalilin waka su faɗi duk abin da suka ga dama akai amma ni dai na riga na faɗa na riga na rubuta kuma mutane an buga a cikin littafai kaman waƙoƙin hikima wanda marigayi furfurwesa bayan yare haya tattara da kuma shi wannan profesa na BK Bello Said shi ma ya rubuta a dausayin su ya duk ga sunan suna nan kuma suna nan da yawa da yawa da yawa waƙoƙin da ni na soyayya kuma ba na takaici ko da dama yanzu an fito da su abin alfahari ne saboda haka insha Allah za mu ci gaba da fitowa da su yanzu ma akwai jaridar mu'amala ta dauki wani shafi guda wanda kullun tana buga irin waƙoƙin da nake tun a irin wancan zamanin kuma har yanzu ban daina rubuta waka ba insha Allah saboda haka insha Allah za mu kaman abubuwan da ya faɗa a kai ake za a raba su littafi-littafi insha Allah ko kuma ayi diwani guda wanda zai shafi wannan babu yana magana akan soyayya wannan babu yana magana akan addini wannan babu yana magana sai ka kiya kila abin da ya kasance na addini din ya shafe wanda ake ganin ko ba daidai ba ne na'am to ku ce komai ba ku biyu kun aikata zunubi ita bai kamata ba ita ta yi wannan abinda aka nema ce shine ta yi wato hijabin nan ya kasance yana da siffa na daidai kwararau hakanan ba wanda zai kakkama wato gaɓoɓinta ba irin yadda har za a iya ganin nan guri kaza ne nan guri kaza ne kuma kada ya zama shara-shara yayi kwararan amma ana iya leka a hangu wayansu a gabobi na jikinta kuma sannan kada ya matse jikinta koda yana da kauri din ma irin yadda zai rika siffata irin yadda gabobinta yake kuma sannan lalle kada ya zama shi kansa ma hijabin ya zama shi ma kansa shi ma ado ne kuma duk ya lullube jiki gaba daya to idan ka zama ka to yake an samu in sai haka shine to ta bi Allah kamar yadda Allah ya bata umarni a suratul nuri da kuma a suratul ahzab amma in bata yi wannan ba ta saba wa Allah kuma duk wanda ya afka cikin wannan irin halaka kamar wannan zulumin tana da rabo a kansa kuma shi kuma abinda Allah yake da shi ai wa kullil mu'mini yaghudu min absarihinna kaga ya mu'mine su rintse idan su kallon farko wannan na ba zato ba tsamani wannan naka ne amma ka saje komawa haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam na ba zato ba tsamani wannan naka ne amma ka saje komawa haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yaga wata mace iya sha'awa ki bar wannan ita wajen matarsa to saboda haka
رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم.